'yan kasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumakanci, na rashin aiki da yawan barci.
Matsare, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Babu abin da ta damu talaka hankali ba kamar tsaro.
Mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajenmu inda iyalanmu ya kasance muna kiwo, muna kasuwanci.
Abin da muke buƙata na farko tsaro, na biyu muna buƙatar ilimi, na uku muna buƙatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka.
Yawan dabbobin namu ana samu amfani sosai. To haka ya kamata mu gane amfanin mu dia tunda mu ma yan kasa ne kamar kowa.
Yau shirin na dauke ne da bayanan ƴan Najeriya mazauna yankin kudu maso yammacin kasar game da abubuwan da suke sa ran samu daga sabbin gwamnatocin da aka zaba a kwanakin baya. A dakacin
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuruti da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta fi hana su da gaggawa.
Madalla matsare, yayin da makonni kalilan suka rage a rantsar da sabbin shugabannin da za su ja ragamar gwamnatoci a Najeriya bayan kammala babban zaben kasar, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana abubuwan da suke sa ran gani a matakan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin jihohi da za a girka nan gaba. Filin 'yan ƙasa da hukuma ya leƙa yankin kudu maso yammacin Najeriya, inda ya zanta da 'yan arewa mazauna can dangane da muradunsu ga sabbin gwamnatocin da za a kafa a ranar 29 ga watan Mayu na gobe idan Allah ya kai mu. Hassan Umar Tambuwal shi ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Badun na jihar Oyo, ya kuma tattauna da 'yan arewa mazauna can game da wannan batu.
A hali yanzu dai an kammala zaɓuɓɓukan gwamnoni 'yan majalisun jihohi da na tarayya tare da zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya. Sai dai ɗan abin da ba a rasa ba, to ko me 'yan Najeriya suke buƙata ga sababbin shugabannin da aka zaɓa? Ga wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo, Najeriya, ga abin da suke buƙata game da sababbin shugabannin.
Sunana Abubakar Dangirangero. Shugabannin Najeriya, abin da muke fata gare su tsaro. Najeriya babu tsaro, babu ilimi, babu hanyoyi ga mutane. Tsaro babu, au an cuta ma mutane da yawa na Najeriya cikin dukiya, dukiyoyin da anka hana aka raba mutane da su, abun ya yawa, an kuma kasance mutane da yawa. Haka tsaro muna bukata ta ga sabon gwamnati mai tattalin shigowa. Hanyoyi babu, dan ka zo sai ka yi jiyan jikinka tsakaninka da kai da inda za kana, dan ka dawo sai ka yi jiyan jikinka tsakanin arewa da kudanci, dan ka zo ka sauka ga gari sai ka yi jiyan jiki. Saboda babu hanya sun yi ramu, babu hanyoyi, gwamnati ba ta yi ko kuma ko ta ba da kwangila bayan an cinye kuɗi ba yi ba.
To wace hanya kuke neman wannan tsaro?
To ta gwamnati ta sama ta Abuja,
wata kana ne shugaban kasa ke
a shugaban kasa da kuma gwamnonin, ai har da gwamnoni da shugaban kasa, shi ne gwamnati shi Ababa, amma gwamnonin har da su, don an wani gwamnati ya sa yayi saku abun na wuce wuri, don shi ya kawo wannan sakacin, shi ya kawo wannan lalura ta wahalar mutane, a amshe musu dukiya a wace su gidajen su.
Suna Gaga Muhammad.
An yi zaben sababbin shugabanni, waɗanne irin ayyuka kuke son waɗannan shugabanni su muku?
Abubuwan da muke son su da suna da yawa, kana akwai ayyuka nan da ake ne shugaban kasa, kowa ya san da su, wanda yake duk mutumin da yake zai fito zai takara, akwai abubuwan da alƙawarin da yake dauka, don yana son ce zan muku abubuwa wanda yake kuma da kanku za ku gane kun samu gwamnati. Har ayi mana irin alƙawulla na baya, don gwamnati baya ita duk wannan ɗan Najeriya in dai zai zama kai shi adalci bai ga abubuwan alƙawarin da an kai ba, don ai campaign da tsaro tsaro kuma babu sai ta kulala cewa irin yanzu ai tattalin cewa za a talaka zai gani a kasa, talaka kula ga mu abubuwa kasa, don talaka bai ga abin ci gaba ba. Tsakanin da Allah, yanzu talaka kai kake da kuɗinka, ka je ka sa su a banki, wai sai in ga ka ji ciro sai ka sai wani ci gaba ne, kai kake da kaman miliyan 10 ko miliyan 5 a zo, wai ka zo a ce a baka 5,000 ko 6,000, wai yanzu na an fara bada 20,000, to kai da kake da mai zakkuwa ya so saniya ga mutumin daji ko da je sowa ke ga mutumin kauye, ka zo da 20,000 mutumin da yake gari su ma babu sabis bi, ya za ka yi ka tura mai kuɗi? Ka ga nan a takaice talaka bai ci gaba ba ya ci, mu babu abin da ta damu talaka hankali ba kamar tsaro, kuma talaka babu abin da yake so in mai tsaro, don kuɗin gwamnati dama na mai aikin gwamnati ne. To kai mutumin da yake zanni lahiya da yake zuwa noma, sai ka noma abinci katon banza zai ce ba za ka dauka ba sai ka biya shi haraji, kuma shi ba gwamnati bane, kuma gwamnati ta san inda aka yi abubuwan nan. Mafi yawa duk wanda a cikin Najeriya in zai faɗi gaskiya ko zaruruwan da yake, suna ji sun noma abinci ya kai daidai da cire, amma yan tada su hana mu cire, kuma ina gwamnatin take ba ta san da wannan abubuwan ba.
A halin yanzu kana saran cewa waɗanda sababbin shugabanni da aka zaba a Najeriya, kama da shugaban kasa da gwamnoni da sauransu da 'yan majalisa, za su cika alƙawarin da suka ɗauka muku?
Muna musu kyakkyawan zato, kuma muna musu fata Ubangiji kada Allah sa su mun alƙawari irin na waɗannan baya, muna musu fata fata Allah sa alƙawarin suka dauka masu cikawa nan ba mu fata a ce wata gona ta to a ce gombogar ta wuce Allah ya sa wa gonta da ka zaba ta yi wata albarka
kan ko ka bar talaka ran ka a cikin yunwa da zaman boka ko yawa maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai cinka.
Ni Alhaji Abu Maga, me kuke bukata ga waɗannan sababbin shugabannin da aka zaba yanzu?
Shugabanni muna son su yi mana adalci, mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajenmu inda iyalanmu ya kasance muna kiyo, muna kasuwanci, muna yin yadda muke so. Shi ne muke neman alfarma gare su don Allah su ba mu gudunmuwa bisa ga zamantakewarmu da su.
A can baya kana cewa shugabanni kamar ba su yi muku adalci ba. A wani fanni ko wani sashe ne kake ganin shugabannin suka shuɗe sun kasa?
A fannin da zama hulɗa, gonakinmu da gidajenmu duka ba mun adalci kan shi ba saboda mutum na san gidansa ba zai zauna ba mutum na san gonar shi ba zai noma ba saboda rashin tsaro saboda bamu da tsaro gaskiya tsakanin ga Allah yanzu kamar irin zamfara kibi Sokoto gaskiya akwai matsalar tsaro dukkan abin da mutum zai samu ya kasance baya gidansa ko baya noman gonarsa abin da zai ci ya kasance ya mai karanci akwai matsala gaskiya har yanzu tsaro muna da karancin shi sosai muna da karancin tsaro sosai amma muna fatan Allah shi kawo mana doki mu samu zaman lafiya
sunana Abdullahi
Abdullahi an ga tabbabin shugabanni me kuke nema kuke so ku gani ga waɗannan sababbin shugabanni
fatan mu dai a gare su wanda muka zaba muna musu fatan ubangiji Allah ya ba su ikon yi mana adalci amma ayyuka abin da muke bukata na farko tsaro na biyu muna bukata ilimi na uku muna bukata yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka talaka yana cikin ukuba domin irin halin da talaka yake ciki yanzu ko asibitin mutum ya ji in ya duba yana ganin irin halin da mutane suke fama da rashin kuɗi da rashin babu a samun kashi din nan kasuwan ne ba kaji don haka muna neman sassaci Allah ya muna sassaci shugabanni su yi mana adalci sadda lokacin da Buhari ya zo muna cewa muna jin daɗi Buhari ya hau za mu samu canji sai ya kasance mun samu canjin da ya zamanto ayyalinka waccan tsadar rayuwa da muke fama da ita misali a lokacin ana sayar da shinkafa kamar naira 7,500 an waye gari muna sayar shinkafa 25,000 ana sayar da taliya naira 150 mun waye gari muna sayar taliya 470 muna sayar ororo naira 500 sai muka koma muna sayar lita ororo naira 1,200
idan muka bar matakin ƙasa muka dawo a matakin jiha a nan jihar Oyo kamar shugabanni suna muku abin da a daidai nan shugabannin jihar Oyo gurgudu suna fatantawa dai idan ka duba makarantun nan su za ka ga makarantun nan su na gwamnati ba a biya yawanci yan takardun da ake ba yara bai wuce a ce su farko 300 ga uwayen su wasu takardu da za su gaba suna amfani da su amma duk wani abubuwa da makaranta ke sukan yi muna in dai ba private bace makarantar gwamnati kyauta ne kuma ba tare da la'akarin cewa ku ba yan asalin jihar Oyo bane
babu bambanci ba su da bambancin da suke muna bangaren wai su dibicewa addini ko kuma bangarancin kabila babu dan haka muka tsaya muka dage ko a zabe mun zo wajen zabe kuma mu nuna bambanci ba mu nuna koyi mu mun zabi wanda muka ga cewa ya cancanta ne
sunana magaji dan malam gada wanda
kai muke yi
wurin insha Allah
me kuke so wannan sabuwar gwamnati ta dawo karo na biyu ta yi muku a nan jihar Oyo
to alhamdulillah abin da muke bukata yana da yawa sai dai mu fadi kadan na dai dai muna neman tsaro ga mu makiyaya saboda dabbobin mu da sauransu sannan muna nema ai muna burtulla sannan muna nema ai muna irin wuraren da ya zamanto makaranta saboda ƴaƴan mu yanzu gaskiya muna so yanzu ko ana so yau dan shi ya ilimi saboda ilimi da asibiti kaga yana amfani da kowa da kowa Allah insha Allah dan muna bukata ai muna dan muna bukata kuma a sa muna sololi haske inda ya zamanto dabbobin mu inda rai makici ko zai shigo iya akwai sololi ana iya haskakawa a gani shine muke bukata a taimaka muna don Allah ai muna
to kun muke yaya a nan jihar Oyo kuna da yawa ba ka ganin cewa idan kuka je ai muku duk waɗannan abubuwan da kalli su ba za su wa gwamnati nauyi
ina ba su yi ma gwamnati yawa ai ko mu muna da kayan ci gaba domin muna da kasuwanni jihar Oyo da suke da amfani da yawa waɗanda ya zamanto ko ina akwai kasuwanni karori karori kuma karorin nan ana samun amfani gare su mun ga in za saniya za ta shiga za a karbi 500 in za ta yi so za a karbi 1,400 kaga ko su ana samun ci gaba gare su yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai to haka ya kamata mu ma amfana ga kasuwannin nan mu gane amfanin mu kuradiya tunda mu ma yan kasa ne kamar kowa
to Allah ya kyauta kuma ya tabbatar da muradi masu ware da haka shirin yan kasa da hukuma ne yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenka ko tarsu ba abu turaraita daga cikin aiki daga labaita koyawan banza ko tsada.